za a zauna lafiya, ba za a yi yaƙi ba, ba za a yi kaza ba, amma dole kuma za a kawo wani abu da ke shirka ne a ran mutane da imaninsu, to anan ba za a yarda a karɓa ba. Dole za a kawo wani abu da kuma yake Allah yana fushinsu da shi na ƙyamarsa, to shi ma irin wani sulhun ba za a yi da su ba. Amma in dai ba wannan ba, to za a karɓa abin da ya kawo, ko da kuma abin ya yake matuƙar dai ba saɓan Allah ba ne a ciki, ba zai sa mutane ga kafirci ba. Ya ce a zama minhu, wadda abin da ya nema bai zanto ya fi illar abin da shi ya nema ya tabbata, ya fi abin da kuma Allah ya so ya ci gaba da tabbatuwa. Misali, Allah sa zauna lafiya, kar a yi yaƙi, kar a zub da jini, a sami da arziki. Sai shi kuma ya kato ya yadda za a yi wani sharaɗin da shi ba za a yi yaƙi ba, ba za a kashe kowa ba, amma fa dole za a ba da dama a rinƙa yin da'awa ta akasin musulunci. Ina fata an gane, har ga wannan ba za a yarda da shi ba, saboda komin wani irin daɗi ka ji a duniya, in dai aka raba ka da imaninka, aka ɗora ka a layin shirka, ai an kashe ka gaba ɗaya. Domin menene ƙarshen mutum? Mutuwa ce, ko yana kafirci ko yana musulunci. To kuma kowa ya yi imani in dai musulmi ne, kai har Kirista ma ya da cewa bayan mutuwa akwai rayuwa da za a sake nan gaba, shine tashin kiyama, kuma za a yi sakamako. Wanda ya bi Allah kan gaskiya ya samu aljanna, wanda bai bi Allah da gaskiya ba ya tafi wuta. Wannan ko Kirista da haka, sai dai shine da samu tsari. Matsala shine shi tsarin bautawa Allah nashi gaba ɗaya ma fusata Allah ne, domin ya ce Allah ba shi kaɗai ba ne, akwai kaza da kaza su ma alloli ne. Kuma za a bauta Allah ne ba a tsarin da Allah turo manzon Allah ya karantar da mutane ba. Ina fata an gane. To hagan a ce za a zo a ce a daina yaƙi, a daina kaza, a zauna lafiya, amma kuma za ku tabbatar da cewa a zo a yi da'awa ta Kiristanci ko ta wani abu da baƙi da sunna ba, to a irin wannan sharaɗin ba za a karɓe shi ba. Domin zama a cikin ƙasƙanci da yunwa da talauci ya fi sauƙi a kan karaye a cikin yalwar arziki kuma bisa shirka. Na fata ana ganewa. To shine abin da malaki ne ke anan gun. Yace wa hadha min ko menene? Min adiqal mawadi'u wa as'abuha. To malaki ta ga irin wannan sharadin da fahimtarsa na daga cikin abin da yake sai mutum mai zurfin tunani, mai zurfin ilimi, kuma abu ne da yake da wahala gane shi farat daya. A ce za a yi shuruhu da arna, za a yi diplomasiya tsakanin ƙasar musulmi da ƙasar arna, ba za ka ke ba a duniya? To haka da yawa daga cikin mutane yanzu masu kishin musulunci, misali don a gane abin shi ne, da yawa daga cikin mutane suna yawan zagin hukumomin Saudiya, saboda me? Wai suna yin waɗansu abubuwa da kai a naka tunanin ɗan ƙaramin hankalinka yana ma kama da cewa kamar suna goyawa arnan duniya baya ne. Ina fata an gane. Tare da cewa fa wannan fa kai iya ilimin ka ne, dan da za a warware maka abin a fayyace maka za ka gane ba haka bane. Sai malaka ce anan irin wannan sharadin yana da wahalar fahimta, yana kuma da wahalar a gane shi, tun daga shi har sahabbai da zurfin ilimin su da tarbiyyar su, amma suka kasa gano manufar manzon Allah gurin karban sulhu da kafirai. Na fata an gane. Haka ba su gane ba a lokacin ai, suka nuna ɓacin ransu, suka ji ba su daɗi ba, suka haka dai tukun daga baya da yake Allah na san su da imani da kuma alkhairi, sai suka haƙuri suka manzon Allah ya biyayya bisa abin da ya zartar. Kana kuma daga baya bayan wasu lokuta suka fara ganin alherin abin da manzon Allah ya musu, amma karan farko ba su karɓa abin ba. Ina fata kuna ganewa. To yasa a yanzu ka samu mutum ko matsalar gidansa da iya warwarewa ba, amma yana zagin hukumar wata ƙasa ma da ba tashi ba. Wai su arna ne, wai su yahudawa ne, yaran yahudawa ne, suna kaza da kaza da sauransu. To kuma tsarin duniya ba haka yake tafiya ba. Dole a samu alaƙa tsakanin kafirai da musulmi, dole kuma a yi diplomasiya, dole ne. To haka in ka fahimci sulhu da ya biya gabaki ɗaya, to ya koyar da waɗannan tsarin. Tunda manzon Allah a lokacin shi ma hukuma ne mai zaman kansa, daula ce mai zaman kansa, shi ne shugabanta. Ya zo ya sulhu kuma da waɗanta daula ta arna ta kafirai. Me manufofin sulhu shi ne? Don a samu zaman lafiya tsakanin musulunci, a yaɗa da'awa, tare da cewa fa su kafiran kuma su gaba da zama a kan arnancinsu. Amma hikimar shi ne in aka samu damar yin da'awa za su musulunta, kuma sun musulunta da yawansu. Amma haka a karan farko mutane sun kasa gane wannan abu. To shi ne malaki faɗa ne, ya ce wannan irin sulhun yana daga cikin abu mai wahalar fahimta, mai wahalar karɓa kuma, yace wa ashaqquha 'ala an-nufus, wanda yana wahala akan kwakwalan mutane su gane shi. Ko a ce Saudiya ta saka yadda ne sharadi tsakanin su da Amerika na kasuwanci, ba haka bane? Saka wani jahili tantiri yana magana, to kuma tana gani ana kashe musulmi a Palestine ta kasa cewa komai. Haka da yin kafada, tana gani ana kaza da kaza a guri kaza ta kasa komai. Alhalin suka ce masana, duk abin da baka da ilimi a kansa, in za ka yi magana a kai to kwaba za ka yi. Ko suka ce man takallama fi gari fannihi atabil ajai, duk wanda zai magana akan abin da ba kwarewarsa bane, bai da kwarewa akai, to kawai zai ce kwaba ne a yi ta mamakin sa ma, saboda bai san komai a ciki ba. Na fata an gane. To in abai taso da yawa, su malamai sun bada aikadoji da yawa, na kan launin sulhun da ya gabata daga farkon shi zuwa ƙarshen da muka karanta malai dan haka, to mana za ka fahimci abu da yawa na mu'amalar rayuwa a yau. Tunda gashi manzon Allah a matsayin shi na manzon Allah ya yarda a yi sulhu tsakanin shi da arna, yana matsayin ƙasa mai zaman kanta, su ma suna matsayin ƙasa mai zaman kanta, kuma aka yi sulhun, kuma aka yarda da abin da ya faɗa da yawa, kuma ya ce ya yarda a rubuta a haka. Na fata an gane. Kaga me yake nuna maka, ashe za a iya yin hulɗar da mai yake cewa diplomasiya tsakanin arna da musulmi, matukar shugabannin musulmin suna da manufa ta tabbatar da aqidarsu da kuma addininsu. To kai da kake kuma talaka ba za ka fahimci abin da yawa ba, sai daga baya sai kana gane abin da ake nufi akai. Ina ba ta gane. To misali kaga da kasashen Saudiya shekara kamar 30-50 baya, duk wanda suka jarci ba su da komai a kasar, babu komai na nau'in arziki, talauci ne ƙararren mai yaran a ciki. Zuwan alhari ne ake samu abin da ake samu, ƙasashen irin su Misir ne ma suke taimakawa ƙasar a lokacin ta riƙe kanta da sauransu. Sai Allah zo ba su man fetur, ba haka ba ne? To wai ka san man fetur a duniya? Turawan ne, arnan ne, ko ba su ba ne? Kai ne kai ne kai da fetur, in ban da ka sa a mahinka tafi kawai ka je ka dawo, shi ne kai abin da ka yi da kansu. To wa za su yi da fetur ɗin? To za su ciniki ko dole a shari'a ciniki ya yi? Kai da manufarka, su da manufarsu. Wanda tafi shekara ya je Saudiya shekara 30 baya ko 50, in ya je a yanzu komai sai an nuna ma ci gaba da ka samar wa ɗan adam da gine-gine da ƙere-ƙere da tabbatar da musulunci da kuma yaɗa shi ma a yanzu, ai ya linka sobalinki a kan shekarun baya, kuma duka da mai aka yi da kuɗi ne. To na ka samu kuɗin man fetur ɗin, to an nan ba su samu ya za a nemi fetur ɗin. A ga mutum ya ga tashiri mai kyau, bai san komai ba, ya rika zagin waɗansu shugabannin musuluncin duniya kuma baya jin kunya, shi kuma angosu kadai ya kasa warware matsala kwaya ɗaya. To a gidan shi ba ya kasa kawo ci gaba kwaya ɗaya da za a fahimta cewa sanadiyar wani ne aka samu wannan alherin titin angosu cikin gidansu ma da yake rayuwa, kai ba gidansu ba, gidan shi shi karan kansa ma, shi da matarsa da 'ya'yan shi kadai da yake kauna a duniya, ya kasa warware musu kai ka ci gaba kwaya ɗaya da ya shafi addininsu da rayuwarsu. Amma yana zagin jagororin addinin duniya na musulunci, kaga wannan shine zalunci ke. To haka muke kuma tafiya. To dole sai an samu hulɗa, kaga malaka sa anan. To irin wannan sharɗin shine yafi kowanne wahalar karɓuwa, yafi kuma kowanne wahalar ganewa a zukata da kwakwale na jahilan mutane. Amma mai ilimi ana faɗa ya san kawai abin, zai tada hankalinsa. Yanzu ana ta wannan abubuwan kuma suna yaɗa musulunci a duk duniya, kuma ana karɓar musulunci a duk duniya da salo iri daban-daban. Yanzu ga samarin Laraba ƙasashen Turai fa ya sa gajeren wando shi ma ya saka komansa, amma yana yawo yana yaɗa kuma da'awar musulunci, kuma ana karɓa. Kai kuma ga kai da komai da komai kuma kana cin mutuncin musuluncin ma, ba haka bane? Yanzu ka ga Bature Balarabe ya shiga Turai, mutane suna zaune a kullum ana shakkin cewa zan saka maka headphone da Qur'ani a ciki. Bature sai ai sai aka danna hakuri ka ji minti daya, in ka ga miji kuma ya tambayoyi akan abin da ka ji, kuma sai ba bayanin musulunci suka rika ana ta musulunta ba ji ba gani. Kai kuma kana ta musu 'yan iska ne, 'yan kaza ne, 'yan waye, kai da aka aice ka a musulunci kuma ba kai musulunci komai ba, ko ba shi ba ne? Allah ubangiji ya soke. Yau sa in ba ka da ilimin abu, kai kuskure ne ke magana a kansa, kawai kai shuru ka bar su. Yace abu na hudu, inna Allah subhanahu wa ta'ala, yace Allah mai girma da buwaya, jallat qudratuhu wa iddat azamatuhu, yace wanda girman sa da buwayar sa ya daukaka aba Allah ya kuli qitalun bainal muslimin wal mushrikin yace Allah ya hukuntar a wannan tafiyar da aka yi ba za a yaki tsakanin musulmi da kuma kafire ba shi yasa Allah sai ka wannan har aka zo kai sulhu in ba kuma ta ba ana cikin tafiya sai me ya faru taguwar mazala kawai ta fadi ta taranko fa kawai ta zauna haka kawai ta durkusa ta zauna ba lokacin kuma da ya kawata ta tsaya ba suka ce to ran taguwa ya bacin din mutane zan ce a wannan ba halinta bane wani abu ne da Allah ya so ya tabbatar to kuma ni na yi alƙawarin tunda haka ya faru to Allah ya masa wahayin cewa za a zo a yi sulhu yace to duk abin da suka nema na yi dan a samu sulhu in dai ba zai ceta addinin musulunci ba zan musu to hakan da kwakwalwa irin tamu da taka an zo ga musulmi ya gudo ya shigo tawagar manzon Allah a matsayin musulmi suka ce ba su yadda a yi sulhu ba sai dai a ba su shi ya koma garin arna na ba ta kuna ganewa manzon Allah kuma ce ta haika ta suka bi su sahabbai su tashi suka shiga cikin ya manzon Allah musulmi ya koma garin arna haka idan da a ci hukunci za mu da sauran sahabbai me za a lokacin mutuwa za a ce kai ta yaki akan mutum kwaya daya sai ka ga an kashe mutum sama da 500 kuna ganewa amma da yake manzon Allah ne sai ta tsaya suka bi su yace ya manzon Allah kaga fa inda suka mun sun ci mutunci na a dama kenan to kuma ina ga yanzu na gudu yace ka yi hakuri zaka samu taimakon Allah tare da kai ka yi hakuri ka nemi ladan agun Allah kuma haka akai suka ce ba mu yadda manzon Allah ka shigo garin Makka ba tsakaninsa da Makka bai wuce kilomita 10 bai je suka ce bai sai yadda ba ya koma Madina Umar sai bai dawo yace ya yadda a rubuta kaga duk wannan da yake nuna maka akwai hikimomi da ya kamata ka koya akan mu'amala da wanda ba musulmi ba akwai hikima da zaka gane akan mu'amala da musulmin ma kansa ana yin diplomacy tsakanin mutane ma'ana ka iya tafiyar da warware damuwowinka da matsalolinka ta hanyar diplomacy ya fi alkhairi sama da warwarewa ta hanyar fushi da fada da zagi a fushi da fada da zagi ba a cin nasara in ka zagi mutum shi ma sai ya rama ba haka bane ko da ba zai rama a gabanka ba zan yi zai ɓaci zai tsane ka in ya koma gefe zai aibata ka zai ci mutuncinka kai ma to riba ka ci amma sau da dama daga cikin ɗabi'u na jagorori shine wani abu zai faru a zuciyarsa kamar ta fahe saboda baƙin ciki da damuwa amma a fuskarsa yana faran-faran kuma ana ci gaba da abin da ake yana tunani da yanzu wannan abin da ya faru yaya za a warware shi haka ake shugabanci dan a jawo al'umma alkhairi amma kawai mutum sai ya zo karamin hankalinsa dan mutsitsi kawai ce a mutu shikenan to sai a mutu to me kuma riba da aka ci ba su riba ba kuma ƙarshen lamarin ina fata an gane to malaki ta ga anan Allah a bisa ƙudurarsa ya hukunta cewa ba za a samu yaƙi tsakanin kafirai da ba da musulmi min ahli makka daga kafiran makka fi hadhihi al-ghazwa a wannan yaƙi da aka fita bizzati a ce a gwabza yaƙi to Allah sai ya hana saboda me yace li hikmin saboda hikima ta ubangiji zaharat fima ba'd minha yace fima ba'd da wata hikima ta Allah wanda sai daga baya aka gano hikimomin amma a lokacin inda an bi ra'ayin Umar me za a yi kawai a shiga da ƙarfin bala'i a je a mutu ko a yi rai in aka mutu shahada in aka yi nasara mazala sai ya hana sallallahu alaihi wasallam saboda hikimomi yace min ha daga cikinta abu na farko dukulul muslimina ko bil quwwa yani an tuhaddasa mai mazhabi wa tabihu al arwah al kathira in musulmi suka shiga maka da karfin bala'i da karfin tuwo a shiga da karfin soja me zai faru za a samu zubar jini da yawa da mutum-mutum da yawa saboda ku kuna ji kun shirya mutum 1400 to ai su ma sun shirya ko ba shi bane kai zaka mutu akan addini na musulunci ka tafi aljanna shi ya yadda ya mutu akan arnanta ya tafi ko ina ne ma to me zai fara karshe za a gwabza yaƙi ne mummuna a kashe mutane ba adadi shi kuma a cikin hikimar Allah ai Allah ba so yake ai ta mutuwa ba shi yasa ma cikin hikimar ta ubangiji za ka ga yake kawo mutane ɗaya bayan ɗaya kuma yake ɗauke su ɗaya bayan ɗaya a hikimar ta ubangiji ga galibi sai ka ga ana ɗauke wanda suka fara zuwa ko ba haka bane shekara 100 da suka wuce kusan dun nan ba mu bane
waɗansu mutane suke rayuwarsu yanzu kuma ba sa nan shekara kaza min zuwa dinnan babu ko daya cikin mu wasu ne su wata ta gaba da rayuwa dukkan da hikima ce ta Ubangiji da yake kawowa don a yada manufofin Allah a ban ƙasa don a yada abin da Allah ke so tabbata a ban ƙasa shi yasa sai Allah ya hana wannan yakin don kada a samu zub da jini ita za a samu salwantar rayuka da yawa wata siku dima da zubar da jini mai yawa algadira fiddari faini a dukkan bangarori guda biyu za a samu mace-mace bangaren musulmi kuma haka nan a samu bangaren su makafirai ya ce wa hadha amru wannan ko al'amari ne lam yuridhu Allah al-bari subhanahu wanda Allah bai so shi ba Allah bai so haka ya faru ba Allah baya so a ce ai ta mace-mace shi yasa Allah ya hana kai kanka ma ka kashe kanka saboda musulunci ko ba haka bane ya tabbata a hadisai ingantattu cewa duk wanda saboda wata tsananin jinya sai ya dauki wani magani na guba ya sha ya mutu to Allah ya ce a'a bawa na ya riga ni ma karban ran nawa da na bashi ko ba shi bane shi yana jin ma ya gaji duniya kawai ya mutu to shikenan na haramta masa aljanna kaga na riba ci an je fagen yaki wani daga cikin mutanen cikin tawagar manzon Allah yana ta kokari mutum ne mai kazar-kazar a fagen jihadi sai aka ba manzon Allah kai ai wani jarumi ne sannan ya ta kuma dan wuta ne sahabin hankalin sai tashi manzon Allah ne ya faɗi maganar ba makawa haka ne ita ce shikenan daga nan biyakin da aka tafi yana bayan wannan mutum wata ran an je wani yaki ya shiga tsakiyar arna ya yi gumurzu ya kakkashe na kashewa sun jimar rauni kata-kata yana kwantar magashiyan gashi ya faɗi kawai sai ya ɗauko takwabinsa ya ƙi ya haƙuri zafin yanka da aka mar da suka ya kashe shi sai ga cewa ai bari shi kawai ya mutu ya huta sai ya ɗauko takwabinsa ya fille kansa wuya ko taka kansa da kansa ya mutu sahabin da ya ga ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ba wai ya yi haka bane saboda bai gaskata maganar manzon Allah ba a'a dan ya samu yaqini ya ƙara samun yaqini akan wane ne manzon Allah sallallahu alaihi kaga jihadi fa yaje amma ya ki hakura sara da suka ya kashe shi kai sai ya dauki wuka ya kashe kansa da kansa shikenan ya zama dan wuta na fata an gane to kaga Allah ya hana kai kanka ma ka kashe kanka to ya kuma Allah da so a ta kashe bayin sa Allah baya son haka ba tsarin Allah bane manufar yakin jihadi ma da ke ne musulunci in an taka sharɗinsa ga baki ɗaya ana yi ne saboda ɗaukaka addini ba da aka ce mutane ba na fata an gane sai sa musulunci za ka ga duk wannan irin abin da ke ne zamani sun jihadi Allah baya tare da su kuma ba shi bane tsarin jihadin da manzon Allah ya karanta sallallahu alaihi wasallam na fata ana gane yace ina miki wace wa kanal maslaha lil fariqaini almu'minina wal mushrikina sai ya zanto a ƙarshe rashin yin yaƙi tsakanin musulmai da kafirai ya zanto maslaha a dukkan bangarori guda biyu saboda a ƙarshe musulmi da musulmi sun yi wannan yaƙin ba Allah bai sa an yaƙin ba har sun koma Madina sun ci gaba da da'awa musulunci ya ƙara yaduwa sama da a da yadda ma ya yadu saboda mutum ya mutu yana da shekaru kaɗan ko mai aikin alherinsa to wanda bai shekaru ya zo ya mutu in ya fi shi ake alheri ai ya fi lada da yawa ko ba shi bane wannan shi daga balagarsa zuwa mutuwarsa shekara 20 ko 40 sai ya rasu wannan kuma daga balagarsa sai ne shekara 50 ko 80 tukun ya zo ya rasu kuma kowanne ya yi aikin addini mai kyau to wanne ne fi daraja agun Allah kaga wanda yake aiki da yawa kenan na fata an gane shi yasa musulunci ya hana ko addu'a ma karkai cewa Allah ta na mutu haram ne a musulunci manzo Allah ya hana saboda ka shiga damuwa ko talauci ko jinya ko kakana kai sai ka ce Allah Allah ka sa mutu manzo Allah ya hana yace kada dayan ku yayi burin ya mutu saboda wani jinya ko talauci da ya same shi abinda aka halatta ma kai shine in ka shiga tsanani ko tsoron karka imanin kai zagonye ka rasa ya zakai to ka roki Allah abubuwa guda biyu cewa ya Allah ka raya ni idan rayuwa ta tafi alheri a gare ni in kuma ta da alheri falaka kire na a bisa imani kaga kalas to ka kula da addu'ar ma sai daga fara roƙar rayuwar kafin mutuwa kuna ganewa yasa Allah ba so yake a ta mutuwa ba ba so yake a ta mutuwa ba yace abu na biyu inna ko min al-muhtamil ay min al-ada ko wal qatl wa at-tashrid ala ayd al-mu'minina ba'd al-mustad'ifina min ikwalihim min al-muslimina fi makkah kitina daga abinda zai faru da an shiga an yi gwabza yaki tsakanin musulmi da kafire a yakin hudaybiyya din nan da an yi yaki to daga cikin abinda zai faru shine waɗansu musulmi da suke zaune a makka wanda suke da rauni ba su yi hijira ba ko tsofaffi ne su ko kuma an ɗaure su a gidaje ko kuma bayi ne an hana su fita ko ina amma sun riga sun musulunta ba su samu damar hijira zuwa madina ba to shigowa gari da yaƙi aka tashi yaƙi bala'i ne bala'i ana bambance wane da wane ne ai kawai za a ta yi ne to za a tanto hatta mu'mine masu imani a makka to sai kaga yaƙin ya shafe su an kashe wasu a cikinsu ko an ji wasu rauni a cikinsu kuma wa zai ji wasu raunin ba fa kafiran ba fa musulmi ɗan uwansa zai musu rauni saboda a zaman da ake a makka a lokacin ai suna cikin makka akwai kuma wanda ya musulunta Quraysh ba san ya musulunta ba da haka yana yawansu a gari free da ƴancinsa amma shi ya musulunta ya ɓoye imaninsa ko ba shi da damar fita a makka ya tafi madina amma ya lasin imaninsa tunda Allah ke bautawa ko to sai aka shigo da aka kashe shi to haga wannan kashe shi da za a yi agun Allah kuma zunubi aka ɗauka saboda Allah na kishin ran musulmi guda ɗaya mun sha bada misali a kashe mumini guda ɗaya da gangan to zunubin da mutum ya ɗauka ya fi wanda ya je rushe ka'aba kanta munin zunubi agun Allah saboda ran mumini guda ɗaya na da alfarma da matsayi agun Ubangiji to shi yasa sai Allah sai ya hana yaƙin ya faru dan kar su shigo tawagar mumini a fusace duhun da gani kawai akai masu sara suka harbi sai an kashe har wasu masu imani ko ba a san su ba tunda ba kaya suka saka cewa su ne mumine wancan kuma kafirai ba ana takuɗi a ciki wani ma bawa ne na kafiran amma ya riga ya imani ya musulunta ko bai bayyana kafirai imaninsa ba sannan kuma ba shi da damar ya gudu daga makka ya tafi madina sama yana kan imani kuma to sai Allah ya kame kar haka ya faru dan kar a cutar da waɗannan masu imani dan ku gane hikima a nan shine matsayin fajinin musulmi fa da kimar sa gun Allah Allah ya hana ayi wannan yakin dan a kare rayukan waɗannan ƴan tsirarin musulmin ɗaya biyu ko goma ko kaza din dan a nuna wa mutane alfarmar ran musulmi shi yasa satin da gabata muke magana cewa haga a irin ranar cewa ne ko an yi wani mummunan hatsari mutane suka ta mutuwa suka ji ciwo gashi nan wani iri me yake faruwa kuma yana sayin faruwa kasar mu wannan irin hatsarin me yake faruwa abubuwa ne da yawa in ma sakatun hukuma in ma wautar su kansu mutanen Allah fa yace kanka din amana ne akan ka karka kasa kanka dan me za ka zo ka hawo mota ayi ubalgi kai kai ma hukuncin ina ne kai hakuri mana kanka ma amana Allah ba wai a garin neman sauki ne ana biyan 2000 a wata mota wannan ana biyan 500 to bari zo a tare a ta 500 din to ga ai ranar arhar me a hatin zannan me a hada ta yanzu wannan mai hankali yace wai wai ne hanyar lafiya a bisa a shekare ko wani ba musulmi ba zo ga wani musulmi ya shiga cikin kogi ya zo a garin hanyar kauye ya shiga kan ya fita sai ya mutu aka fito da gawa ka je roci to wannan menene ya sa ya mutu aka ce ruwa ne ya shiga ta to babu wata hanya ne da zai zagaya ba ya shiga ruwa aka ce kai dai wawa ne ai sai yayi wajen sati kafin ya lagota to yanzu wannan bacci da yana yi fare tashi ko ba shi kenan ba ya fare tashi aka ce babu to shine yace ba haushi ba hankali kuma haka ne wai a garin sauri ne bare sai ko ya je mutu a ruwan to me ribar da aka ci to din rayuwa haka ne kai a matsayin ka ne mai hankali ba daidai bane ka zo ka shiga overloading da mota wajen neman sauki wala ka ta amanar kanka kuma abu ya faru irin wannan kai kanka akwai laifinka a ciki ka je hukuma ba ta iya hanawa ba ba ta aikinta to kai ba za ka san kanka mun fita ba daga cikin da ake fama da rayuwa a yanzu abinci mai gagarin mutane da kuma ga magani yanzu ko yau ta aiko danta ina ga ko ba shi da baba ya riga da su ne ko shi kadai ne a gunta ko na ka saka an yi hatsarin kudin dressing din za a masa ma na ciwon da yaji a bayansa ba a da shi har ya fara wari yana wani abu kan saka a cikin kwana har da bai sace ɗaya ba to yanzu wannan ina ranar ta to kuma wasan ne yanzu kwana nawa za ka fanya warke taras to kaga shi yasa lafiyarka da Allah baka amana ta kanka hankalinka da Allah baka amana ne a gurinka duk abin da Allah ya baka na jikinka amana Allah ya baka idan baka yi aiki da shi a hanyar amana ba to sai an tambaye ka sakacin da ke game da wannan abu shi yasa mutane zanto masu hankali muna kashe rayukan mu a banza gashi na mutum kaga mutum hudu mutum biyar sun hawo mashin daya kuma ana gudu kuma abu ya faru a zace Allah ne ka saboda ba san waye Allah ba hakan duka ganganci ne in hukuma bata hana ba kai din mahaukaci ne kai akwai abin da falafiyar ka dai bayan imanin ka yanzu tuma baka ta ba ana maganar magani yanzu wani irin bala'i ne wannan har azo ana tabbara tun daga farkon yanzu haka an shiga masifa to na kuma ga abinci ina kuma ga kaza kuma wasan kwanaki nawa ana maganar ya kariya aka fada ya kariya ina ga sauransu da sauransu Allah ya ba su lafiya Allah kuma ya kiyaye na gaba mu kuma Allah kare mu amma dai dole ka danto mai hankali wallahi wannan amana ce Allah ya ba mu kaga gashi anan Allah ya hana ayi wannan yakin bai bada dama an yi ba saboda me domin akwai waɗansu masu rauni a cikin makka musulmi ne kar a shigo da niyyar jihadi kuma kashe su ka bar jihadin musulunci fa za ka kashe arna ka kashe musulmi da bisa kuskure to kai wa Allah laifi ina kuma ka zo haka kawai mutum yana sallah a masallaci ka saba mai tashi ya mutu ba ka ake ba Allah soyayya shine malaka cewa hadha fihi ma fihi min alku al-ibra al-mene al-mu'arra allati la yaliqu bi muslimin al-qafiya kashe muslimi ko jiwa wani rauni dan kokarin tabbatar da wani abu na addini to akwai zunubi da zaka dauka mai yawa a ciki saboda rayin mutum musulmi ko jinin sa ai kima ne da shi a musulunci shi yasa Allah ya tabbatar mana da kisasi in ka ji mutum ciwo to kai ma a ji ai kisasi dan a kare jinin wannan wanda ka dimar raunin yasa Allah ke cewa walakum fi qisasi in wannan kun fi qisasi hayatun a cikin yin kisasi da a cikin hukuncin musulunci da zai sa kowa zauna lafiya a ban kasa domin ka san ka bigewa ne ka karya shi to za a je kotu alƙali yayi hukunci a samu guduma a karya ka eh da haka ake da wa zai je kare mutane wani shayar musulunci ke cewa idan ka cire haƙurin ɗan uwanka musulmi saboda ganganci kuna faɗa wani wa ka naushe shi bakin sa haƙurin sa ya cire sai a je da kai kotu yace mai shari'a yana aiki ko sai ta ɗauka Qur'ani ya aje a dudduba sai ta maka ya Allah ce wa sunna bi sunni in ba ka gane tafsirin ayar ba in ka ji filaya a bakin ka ana jin haƙurin ka za ka gane mai ake nufi haka ne ko ba haka bane a sa filaya da ƙarfi a cire mu haƙuri kai ma ka ji da ana haka wa zai gangance ka ya dauki dan uwansa ta ma muna rayuwa ta dabbobi gashi kowa ya abin da ya ga dama tamu wallahi ku sani duk abin da Allah ya ce a yi na shari'a idan ka yi laifin duda a Najeriya ba maka hukuncin ba a lahira sai amma inda ai Allah ne ya ce ka rayu kuma kai musulmi ne kuma ka sani Allah ya kiyaye to shine malaka ta ga anan wani abu ne da bai dace da musulmi ba dan tabbatar da wani abu na addini har ka yi salwantar ran wani musulmi dan uwanka ko ka ji mara rauni to wallahi ka gamu da musifa a gun Allah ina misali sahabi Khalid ibn al-Walid sahabin manzon Allah ne fa kowa san tarihin Khalid ko manzon Allah ne suka masa suna da kansa yace Saifullah takubin Allah zararre maslul saboda an ta take mota manzon Allah ya ce ku ji komanda shine Zaid ibn Harisa idan yayi shahada abawa Abdullahi ibn Ja'far ibn Abi Talib in yayi shahada Abdullahi ibn Rawaha in yayi shahada ku zabo ra cikin ku aka tafi yakin kuma Zaid yayi shahada Ja'far yayi shahada shima Abdullahi ibn Rawaha yayi shahada a tace kawai kalli daga cewa to ya za a yi yana matsayin sojan yaki amma da ke Allah bashi fikira da kwazo da fahimta kawai sai mai da kansa komanda cikin sauki yi komandin yaki kuma aka ci nasara manzon Allah ya ce sahabi Zaid ya yi shahada wani ya yi shahada dai na faɗa wasu labari ya ce a yanzu kuma tutar yaƙi tana hannun kan takwabin Allah zararre shi ne Khalid ibn al-Walid kaga ai an ba shi laƙabi ku duk yaƙin da aka yi bayan rasuwar manzon Allah aka sami ƴar rida in guyirin caɓe ya ƙi tafiya sai a tura shi gurin da gyaɗi zai kilaran ɗinsa kawai in ya gama nan a tura shi can in haka yake rinƙa rayuwarsa amma wata rana sai aka yi complain zamanin manzon Allah fa an kai hari sun an bayi ya tafi yaki wani gari kawai ya bi wani kafiri zai kashe kafirin sai kafirin sai ashhadu an la ilaha illallah haka sai rabu da shi kuma sai ga shi wannan da kai mu shahada yanzu nan kuma ya juya ya kashe wani musulmi kaga yayi ne kenan ya nuna kan munafurci ko kawai sai ƙara ka masa bara da kashe shi sai ƙara kalmar shahada kawai sai fille masa wuya kowaye ba haka zai yi sai aka ce manzo Allah kadir fa ya kashe wani mutum baya kalmar shahada ya ta kira shi ya zo shi ya ce yanzu ka kashe shi ya kalmar shahada ya ce manzo Allah munafurci fa yake dan gashi ga yace ka kashe shi ya kalmar shahada yace Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana khalida ya Allah ba ruwana da abin da Khalid yayi ni tura su yaki amma kashe mutum da kalmar shahada Allah babu ruwana a ciki ba da yawuna yayi ba yace mar ka tsaga zikirin shi kaga cewa yanzu da kalmar shahadar na munafurci ne ko na gaske ka sani tare da rayuwar su kala a lokacin nadama da rashin jin dadi dan har dan to manzon Allah da ja kunnan sahabi game da haka ina kuma ka zo kashe musulmi bawan Allah ba shi da alaka da wani arnanci wai kuma kana maganar kai kuma wai ka tabbatar da musulunci to wane ne musulmin mutum yana sallah ka kashe to wa kuma wato za ka musulunci ha ga duk wani abin da ake ba musulunci bane shi yasa wallahi jinin musulmi abu ne mai matukar kima a gun Allah kar ka yadda a ce kai sanadiyar rasa ran wani ko sa wani ji rauni idan kai hukuma ne ka samu dama to ka yi wa mutane abin da za su zanto sassauƙan rayuwa ta neman magani a lafiyoyinsu ta kazaɗinsu inganta titinansu kula da hankalinsu da ƙwaƙwalansu ko a hana sai da kayan ƙwaya a hukunta masu saidawa don suna haukata mutane su zama ba dabbobi duk dole ka yi wannan abin don ka je gaban Allah da sauƙi lamarin amma har kai sakaci wani musulmi saboda kai ya mutu Allah ka shiga uku abun Allah Allah ka tsare imanin Allah ka tsare imanin ka ba mu kariya kuma ne ka nuna maka cewa lalle akwai muhimmancin dagewa da addu'o'i a cikin rayuwarka musamman in ka sallar asuba wallahi wannan bacci da ake zuwa na banzan nan da mutane suke mutum wallahi daina saboda musifin rayuwa sun yi yawa in banda addu'ar da manzon Allah ya koyar ba abin da zaka ka samu zaman lafiya a bayan ƙasa wallahi musifu sun yi yawa kamar ruwan sama kuna cikin wannan guda ta ƙara shigowa to menene kariyarka manzo Allah ya bada addu'o'i da zaka yi da safan gari ya waye to kai zaman dirshin ka yi su karka duwa kanka ganda wallahi zaka ga duk mutumin da yake yin addu'o'i yake sadaka yake karatun Qur'ani ba ɗaya fa yake rayuwa da wanda baya yin su ba ba taba zama ɗaya ba kuma har abada ana sallama fa ga mutane da kasar an kore su ba a masallaci asuba fa ana sallama minti goma da ga rabi duk anyoyi me za a je ai bacci wani kuma ban haushi ma waya zai ta duba labaru da shirme da cikenci har karfe kaza din Allah ka tsare imani to lalle din lazumtar waɗannan azkar din yana taimaka dan adam dangane da rashin fadawa musifin rayuwa sannan karatun Qur'ani dan to jininka ne kar ka yadda gari ya waye bakanta Qur'ani ba akwai illa mai yawa a cikin haka a cikin Qur'ani ba ruwan gari sai a fati a sallah kadai wannan ba dabi'a da musulmi bace dole bayan kai addu'o'in nan ka karanta Qur'ani ka diba kanka koda izu ɗaya ne kana karantawa kullun ka roki Allah kariya sannan kuma ka wanke zuciyarka kai kanka daga dukkan sharri sai kaga Allah na ma albarka yana kare ka daga musifin duniya da musifin rayuwa ka samu ka tuka da imani Allah ka tsare imanin shine malaka cewa hada fi ma fi min al ko al mu'arra lalita take bi muslimin an laka fiha yace qala subhanahu dan haka ne ma Allah ya fada a wata aya yace humul ladina kafaru sune wadannan kafiran da wasaddukum al masjidil harami suka hana ku zuwa daki masallaci mai alfarma ba su suka hana manzo Allah da sahabbai zuwa ba yace to su fa wadannan kafiran da suka hana ku shiga da masallaci mai alfarma dan ku je ku yi ibadar ku da kuke taho da ita yace ko nan eh wal hadima kufar ai baga mahilla kuma suka hana a isar da dabbobin hadaya da zaka yi su a yanka su ai hadaya duk suka hana domin sun hana a shigo makan ma bare ai umara bare ai hadayar kuma duk kaga cikin alheri in aka yanka dabbar su wa za a rarraba a cikin garin Makka fuqara'un mutane a ba su ci abinci su ci nama shikenan alhamdulillah to sun hana ai wannan haka sun yi aikata babban laifi ai ko sun hana musulmi zo su yi sallah a masallaci mai alfarma sun hana musulmi da manzon Allah shigowa ayi aikin umara sun hana a shigo da dabbobi da aka taho dan ayi hadaya a yanka su sun hana saboda kafircin su yace walaula rijalun mu'minuna, ba dan waɗansu musulmi waɗansu mazaje mu'mine ba, wani sa'un mu'minatu, da waɗansu mataye musulmi masu imani, ko lam taqahum, wato ba dan su ba, dan kar ku je ku take su ku kashe su ku ji musu rauni. Abin da yasa Allah ya hana yakin ya faru shine wannan dalilin. Yace ba dan waɗansu mazaje mu'mine a Makka ba suke rayuwa, da waɗansu mataye mu'mine wanda ku ba ku san su ba, an ta tsaho ku ga ku far musu da yaki ko ku kashe su ko ku ji musu ciwo, kace ne lam ta'lamuhum, wanda ba ku san su ba, Allah ba ku san su ba kwata kwata, saboda ba su da siffa na wata da labari dazu sun musulunta amma suna zaune a Makka, ba su da damar zuwa Madina hijira, sun musulunta an daure su an hana su fita, to kun shigo cikin fushi an kawo farmaki a gari, duk wanda aka bi shi da gudu ya fada wani gida ya za a yi, za a bi cikin gidan ne kawai, yau da gidan kuma za a masa a kashe shi, ba ga bane, to kuma ka kashe ga musulmi ne dan uwanka baka sani ka kashe shi, to dalilin wannan sai Allah ya hana yaki ya faru tsakanin mu'minai da kafirai a wannan yakin da aka yi na Hudaybiya, saboda kar a ji a kashe waɗancan mu'minan da ba san da su ba, kuma ku je ku musulmi ku kashe su ba tare da sani ba, ya ce fatasabu minhum ma'arratun bi ghairi ilmi, ku ji musu rauni ko ku kashe su sai ku samu al-mu'arra laifi ba da irsunan ku ba, kun kashe mu'mini mai imani, ka gane fa ba a san su ba aka kashe su, Allah ya ce za a samu wannan laifin ko wannan hukuncin, to na kuma ganda ka san musulmi ne yana sallah, musulmi ne dan uwanka, kuma ka zo ka ji man rauni ka hawo mashin daga unguwar ku saboda haga titi a miƙe, ka riƙe mashin kamar mai tashi sama kawai ka shigo cikin al'umma, ka mace tsoho da yara da mata kowa ka karye mutum, kuma za ta rauni kwamiti ne na shakiyai, waya ja ba shi haƙuri, ai ka yi haƙuri ai daga Allah ne ai waye ba haka suke ga mutane ba, ai tsautsayi ne ba ya wuce ranarsa, sai ka rabu da su su gama bayanin su gaba ɗaya kun gama, eh to abin da za mu yi da ku shi ne Allah ya isa ya tsaya kai lafiyar ka ba ta dawo ba, shi kuma ka san daga sai ba ganganci ba wai mutum ba ne mai tafiya a hankali tsautsayi ya samu da shi. Akwai wanda ya yi wani abu aka samu accident, duk wanda ya kira ya gunde masa afuwa saboda an san ba halinsa ba ne, za ta tsautsayi ne ya samu wani, amma mutum ya hau mashin kowa yanzu ba a garin nan, akwai wanda an san su aikin su kenan gudu da abin hawa, kuma kowa ya san su, ko ba wanda zai hana su ana ta yi, kuma ta buge wanda ya ga dama ta, amma ya jira akwai lokaci, Allah ba da bai wuce a banza ba har abada, jinin musulmi yana da kima a gun ubangiji wallahi, kaga mutanen kirki an make su, mutum da aka kashe daga fara zuwa mahim zuwa yanzu ba adadi wallahi, mata yara dattawa haka kawai ya fito zai je dan wani udurin sa an make shi a mashin shi kenan ya zama fashion, wani sai dai mutuwa ma, kuma sai ba ba shi hakuri saboda ba kasar shari'a wace ko dole ya hakuri babu, sai dai ji Allah ya sa kawai za ta bi su, kuma Allah sauki Allah kare zuri'ar, yace yubidika Allah fi rahmatihi man sha man yasha, shi Allah yayi haka ne saboda zai shigar da wanda ya so a cikin rahamarsa, daga cikin kafaran Makka da lokacin su kana manzala zuwa garin Makka ai da yawa sun daga musulunci, kuma wanda da yaki aka yaka kashe su, amma sai Allah ya bari ba a yaki ba, daga baya suka musulunta suka karba addini kuma suka yi wa addini abinda addinin ya alfahari da shi, to haka wannan hikima ta ubangiji kenan, yasa duk abin da kaga Allah ya zartar da shi to akwai hikimomi da yawa a ciki, ba lalle bane kai yanzu ka gano su, amma Allah baya abu babu hikima a ciki, Allah baya haka, yace lau tazayyalu, inda kafiran Makka sun ware kansu sun fita gefe tsantsa anguwarsu arna ne zallaba musulmi ko daya, Allah ta'ala azabahum, da Allah zai musu wata irin azaba ta bala'i, ma'ana cakuɗuwarsu da musulmi shi yasa Allah musu rahama ba a yaƙe su ba, kuna ganewa, ashe zama da mutanen kirki yana saukar da rahama ta ubangiji, kamar da kuma zama a cikin mutanen banza yana sa sanadiyar gamuwa da hukuma ta duniya da lahira, shi yasa Allah sai ya hana musulmi zama da fasikai saboda kar wani bala'i da fushin Allah da zai musu kai kuma kana gurin ya shafe ka, na fata kuna ganewa, yace da za su ware kansu da sun ware gefe la'azzabnahum, Allah sai da mun da zaman zai kafaru da mun yi azaba ga kafirai a cikin su, ko azaban aliman azaba mai raɗaɗi sosai, mana da sun ja layi sun yi unguwar sa arna ne zalla saboda sun gaba layi amma saboda alfarmar musulmi in dai akwai musulmi a cikin ku to za ku samu wani afuwa na ubangiji shi yasa Allah ko kuma mamance malamai suka rika jin kunnan mutane akan hukuncin mutum ya fita kasar ture karatu ko wani abu musamman yaro sabon balaga ya gama sakandare sai ya ce yanzu an dan masa scholarship ya tafi ingila ya tafi ukraine ya tafi ina ne ba za ta tura yaran mutane ba to illar wannan abun a musulunci da addinin shi din naka ai ba karama bace saboda lokacin yaro ne na adolescence din sa ba shi da hankali sukai kuma galibi bai samu tarbiyar ma addinin ba bare ilimin addini idan ya daga kafin ya dawo kawai ya arnanci ne wa aka samu akwai masu a turkiyya da suka tafi turkiyya lokacin mamman ali din nan ai diya sun da a arna ai ba sa sallah diya wasu da har za a hauka ta ma sun koshin kwaya a ta tun bun da ma dabban su dan adam ya zaka dauki dinka tura shi wata kasa haka kawai din sakandare ya gama sakandare ai ka ta ma nasai me zai zama menene ake zama wanda ba a bana ka zama kana Najeriya ba babu ilimin wallahi babu to ba na banza bane yanzu a ƙarshe ba malam fa masu ra'ayin Sudan nan kade Sudan nan nan fa daga fara yaƙin Sudan nan zuwa yanzu akwai inda har yasa na makalle a Misira su ba su dawo Najeriya ba dan ba damar dawo suna san a makalle eh Allah to menene hujjan ka na haka ai danka amana ne sai mai zaka ingiza kan aje shiga cikin wani abu ko matashi ya tashi abun da ba mai saka shi ba mai hana shi me ba zai ba kaga akwai hatsari a ciki to ne suka yi malamai game da mutum ya fita kasa arna zalla karatu suka ce to wannan karatun dole su kafin a halarta ma da fita sai an yi harudi da yawa a ciki an kalle su to kaga yanzu dai ai al'amari yanzu kaga zaka fara in Ukraine din shekara biyu ai an samu ƴan Najeriya da yawa fa suna karatu a Ukraine da yawan su an dawo da su a cikin kaskanci da talauci da musifa saboda ba a samu abin da ya kamata ba kuma kai san bai yi ba kuma ba a gama ba kuma an da yanzu an rasa manzo za ta kai shi saka zama uba mai adalci wani samun asara ne fa ba kowa sai wani fa samu fa wani samun kudin ko samun matsayin fa a duniya fa asara ne a duniyar ma kanta kafin kuma lahira shi yasa suka ce duk abin da ka lura da iya matsayinka ka ba kanka hakuri ka dira lokaci ba sai daga tawar ɗanka wata ƙasa karatu ba amma dai ka kalli ƙasar da zai je din wata ƙasa ce ko me zai karanta ko ba shi bane to haka sai ka ga ka ɗauki alhaki ka ɗauki abin da ya dace don kar ka je ka halaka zuri'arka ko yanzu kai ne sanadin lalacewarsa haka shiga uku na fata an gane ko ka ɗauki ɗanka ka tura shi wata can wani ƙasar wani cikin inyamurai kawai da ga gano wani karatu yaro ƙarami ɗin shekara 20-25 haka sai ka ga ƙarshe an je an rasa imani an dawo shi kuma duk abin da ka samu a duniya in ka rasa imani to ya ka gama asara ta duniya da lahira kenan shi yasa imanin ka yafi komai muhimmanci a rayuwarka Allah ka tsare imanin yace abu na uku laqad sabaqa fi ilmillahi azza wa jalla anna haula alladhina ko menene yaqifuna al-yawma sadina sallama wa ashabuhu ridwanullahi alaihim ala masjidil haram yace Allah daga cikin ilimin Allah ya san cewa wanda a yau suka hana manzon Allah kada shiga masallaci mai alfarma shi da sahabbansa humul ladina kuma sayaftakuna alquluba ila alislam Allah zai bude miki sakar musulunci Allah ya san cewa wanda a yau suke hana manzon Allah zuwa garin Makka dan kar a je ayi aikin umara a je ayi kaza suna ta ihu suna kuma baki ko to a cikin kimar Allah san cewa nan kwana kadan za su musulunta saboda wake juya zuciya daga arnanci zuwa kafirci zuwa musulunci Allah ne sai Allah saka masa shari'a a zuciyar su to Allah ya san cewa zai bude zuciyar su ga musulunci wayastaftahullahu ala aidihim biladan kuma Allah ya sa a ci nasarori a bude garuruwa wanda da na arna ne san zai su waɗannan da dazu su ne kafirai to za su musulunta su ga musulunci su zanto dakarun manzon Allah kuma a aike su kai musulunci kasashe da garuruwa kuma sun kai tunda manzo Allah yana raye an kai musulunci har kasar Turai ya shiga Rum Italy kenan ko kina ga wannan yakin da aka dan muka ambata dazu dazu ne yace garuruwa da yawa su bude su yace hina yahmiluna hadhihi ar-risala lin-nas, za su dauki wannan sakon na addini kuma su kai wa mutane a waɗansu wurare. Ai yanzu su suke faɗa da manzon Allah, amma a cikin ilimin Allah ya san cewa gobe zuwa jibi za su musulunta. Kamar da galibi in ka karanta tarihin sahabbai, ai da yawan su sun yi gaba da addini farin zuwan sa, amma daga baya fa suka karɓi musulunci, kuma suka musulunci abinda Allah ya yabe su ya ba su aljanna ma da ransu. Yasa ashe shi dan adam ba a masa hukunci inda yana raye sai ran da ya mutu, sai ya zama mutum banza a yanzu yana abinda bai dace ba, amma kaga gobe ko jibi Allah kuma ya shirye shi, kuma ya kama musulunci abinda ma ba a taba tunani ba na ci gaba. Ina fata an gane. Yace inal wayanirunal azzulmata tariq, za su haska duhun da yake kan hanya, lil mudallijina, ga masu bin hanya cikin dare. Karin magana malami anan, ma'ana duk wanda yake wani addini ba musulunci ba, to kamar mutumin da yake tafiya a cikin dare kuma a hanya mai duhu, har da kana babu ladi kenan ko a cikin duhun dare babu kuma ba haske kan titin, a sai ka kama hanya daga nan zuwa college babu kowane irin haske, har da kana akwai tsoro a ciki, akwai rahin nutsuwa a ciki, to amma zaka ce ga titi nan a miƙe kuma ga haske dar kaman haka, to tsoron me zaka ji? Me yasa da rana ba a jin tsoron gurare? A saboda akwai haske. To da daddare fa duhun ke sa a ji tsoro, har ɗakin ka kai baka tsoron kaiwa sai da daddare saboda duhu. To sallah ce su wa'ancan da ajiya suka tange manzon Allah suka na shiga ɗakin Ka'aba don ya je aikin umara, to Allah ya riga ya san cewa kuma za su karɓi musulunci, su zo su yi jihadi, su kai musulunci garuruwa da ƙasashe, su haskaka al'umma hanya, domin musulunci shine haske. Kisa duk wani addini da musulunci ake sai masa duhu ne shi, saboda zaka samu addinin ba shi da tsari, duk addini da ba musulunci ba zaka samu duhu ne. Ba ma haka ba, ko a musulunci duk mai kiran kansa musulmi in dai ba sunna ke ba a cikin duhu yake, a duhu yake, saboda ba shi wani tsarin addini ne ko bauta wanda ba shi da tsari ba kan gado a ciki. A ce ma duk abin da ka ga dama ka yi, in dai kana kan dariƙar wani ko aƙidar wani, ran tashin kiyama shi zai maka lamuni zuwa aljanna, haka na ƙarya ne. Ko a zo a ce maka shi wannan shugaban wannan tafiyar yana da wata riga mai aljihu 70,000, zai ɗauki mutum 70,000 zai kai su aljanna ta hanyar sumoga sau 70,000. Kaga duka wannan ai tatsuniya ce, kuma a rubuce ga lissafi ba wai haka kawai aka faɗa ba, yana nan a cikin jahilul ma'ani a rubuce, a rubuce kenan. Kuma wanda yake kan abu aqidar yayi imani da haka, yanzu suke wannan faira din ko hakika ai yayi imani da abin da aka gaya masa cewa in dai yana son wannan shehun nashi ko malamin wannan aqidar tashi, to duk abin da zai yi a duniya shi wancan ya dauke masa, kuma ya yarda. Haka wannan ai zolaya ce kawai, kaga zai je abin da ya ga dama. Amma a sunna ne za a ce maka Allah ne ya ce kaza ga dalili, manzon Allah ne ya ce ayi kaza ga hujja, haga an baka haske, an baka kuma abu a buɗe, ba a ɓoye wani abu a sunnar manzon Allah, kullum bayyana shi ake, saboda mai a ƴanta ka a mai da kai mai ƴanci zuwa fadar Allah kai tsaye. Ba malamin da ya ce maka a sunna shi kamar biyayya, ka bi manzon Allah da ya ce maka, ka bi Allah, ka bi manzon Allah a bisa ilimi, shikenan ka huta. Tama duk wani aqida da ba sunna ba duhu ce, duk wani addini da ba musulunci ba duhu ne. Kisa bazan lake cewa ni na barku, ma'ana in na koma ga lalazan barku ne akan wata hanya miƙaƙƙiya, ita hanyar da daranta da ranarta duka ɗaya ne, saboda da an riga an haska ta. Yanzu ka tafi wurare za ka ci gaba, in kana wani guri ba za ka iya gane dare ko rana ba sai in ka fito, saboda hasken gurin. Zaka shigo tun karfe 4 na la'asar ko karfe 3 kana ta uzurinka, kai baka sani ba ashe ma har ka kwana gari ya waye su shirkuwa, saboda karfin hasken da yake ciki da kuma abubuwa na ci gaba da ake da su. Kuma haka ne, to mun zalaki ta hanyar sa da zai bar mutane akai, yace da daranta da ranar ta daddai ne, saboda akwai haske na wahayi, akwai Qur'ani, akwai hadisan manzo Allah suna haska ma komai a ciki, kaga babu duhu a ciki, babu kuma tsoro a ciki. Kisa duk wanda yake san tsila, to yi kokari ga tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to haka daga cikin hikima shine Allah sai ya hana yaki nan ya faru saboda Allah ya san cewa a cikin Quraysha maka a lokacin akwai dinda suna gaba da musulunci a yanzu to gobe da jibi kuma sune kuma dakarun musulunci ah da ake wannan maganar ma Khalid bin Walid fa a lokacin ba bai musulunta ba ba mun karanta ya dauki rinduna ba ya zagaya ta wata hanya za su zai tare manzon Allah ba amma daga baya fa gashi har ya samu tsayin manzon Allah ya ce da kansa kira cewa takubin Allah zarare yau musulunci abinda a tarihi ba wanda ya mar irin sa to haga haka ne to yasa Allah bai bar yakin ya faru ba saboda hikimomi da yawa a cikin su yasa kaga abu ya zo shi a matsayin ka ne mai hankali mai ilimi karka na masa saurin gaggawa da hukunci ka bi abin bisa ilimi ka dawo da shi gurin manzon Allah zai nuna maka fita a ciki haga duk wannan abu da ake ta zagin shi haga yanzu ka je na ci karanta fa wani kawai ya rubuta a wani shafi wai hukumar Saudiya wai ta halatta sai da giya kasar ta kuma daga baya wuce awa ɗaya ba ashe abin ya hada duniya su kuma suka rubuta a shafin su suka ce ƙarya ne wannan abin ba su yi ba su kuma ba su da alaka da shi to wannan irin musiba ce wannan kuma karanta musulmi ne ya rubuta ba haka kawai dan yana jin haushin su to wannan irin bala'i ne wannan baka ji ba baka gani ba ka kirkiri kai zaka danganta kuma shugabannin musuluncin duniya saboda ayo ko ka yadda ko baka yadda ba su ne dai shugabannin musuluncin duniya haka Allah ga dama ya ba su ko kana so ko baka so haka Allah ya ba su kuma suna iya karfin su muna musu addu'a Allah Allah taya su kuskuren su kuma Allah gyara musu subhanakallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah
bismillah na kariya maka wani abin ka ko ba kariya da mana fita